sani murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Na sauraro barkon ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda jama'a ke ta mayar da martani kan ƙara farashin man fetur da aka yi a Najeriya.
Yanzu ya zuwa samun ɗaya man fetur naira 80 da yankai. Yanzu magana da nake ya tafi 150. Yanzu kuma ana magana an ƙara ma ya tafi ya zarce 150 ɗin. Ka ga nan gaba burin sa ya kai naira 200 kenan. Yanzu wannan adalci kenan.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin ta Najeriya na sa ran isowar wasu jiragen yaƙi daga ƙasar Pakistan. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan yunkurin ƙara ɗaukar 'yan sintiri aiki domin magance matsalar tsaro. A ƙarshe za ku ji mu ɗauki da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Masana faɗin duniya sun dukufa wajen ganin an samar da rigakafin cutar coronavirus. A halin yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO na bibiyar masana 170. Masana harkar kimiyya na bayyana ƙwarin gwiwa kan cewar za a samar da rigakafin wannan cutar mai inganci kuma nan ba da dadewa ba a lokacin da cutar ta bullo. Amma inda ake da wannan kyakkyawar fatan akwai kuma damuwa. Gwamnatoci ba sa kashe isassun kuɗaɗe don kawar da wannan babbar annobar koma baya wajen hada yawan rigakafin da ake da bukata. Masu sharhi sun yi hasashen cewar ya zuwa yanzu gwamnatoci sun samar da kuɗaɗe da za su isa a samar da kusan rabin abin da ake da bukata na rigakafin don al'ummar duniya da yawan su ya kusan kaiwa kimanin biliyan 8. Kasashe na kokarin cimma yarjejeniyar samun rigakafin da kamfanonin sarrafa magunguna don samun maganin da ya tsallake gwaje-gwaje da aka yi. Fiye da kasashe 170 ke shawarwari akan rigakafin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke sa ido a kai da kuma haɗin gwiwar kamfanin Vaccine Alliance wadda Bill Gates da Melinda suka kafa da zimmar taimaka wajen samun rigakafin da kuma raba shi a duk yadda ya kamata. Nan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin ta Amurka inda zai gana da al'ummar yankin. Kwamitin yakin neman zaben Biden ya ce gana wadda za a yi a birnin da ke da mutane 100,000 za a yi shi ne don haɗa kan Amurkawa da kuma yadda za a tunkari kalubalen da ake fuskanta. Wannan ziyarar ta Biden ta zo ne bayan ziyarar da shugaba Donald Trump ya yi inda ya zagaya wani titi da aka lalata gine-gine a lokacin zanga-zanga da aka yi biyo bayan harbin wani baƙin fata da wani ɗan sanda fara fata ya yi. A ziyarar da Trump ya kai Kenosha ya yi amfani da wannan damar don jaddada goyon bayan shi ga jami'an tsaro inda ya ce dole ne mu warware matsaloli, kana dole ne su yi tsayin daka, kuma dole ne ka kasance da niyyar kawo jami'ai kamar dogarawan wanzar da zaman lafiya na ƙasa don kwantar da tarzoma. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diplomasiyyar kasar China da ke zaune a Amurka. A ƙarƙashin sabbin matakan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar a jiya Laraba, dole ne manyan jami'an diplomasiyyar China su nemi izini daga hukumomin kasar kafin su yi wata ziyara zuwa kwalejoji ko kuma ganawa da kananan hukumomi. Haka kuma idan za su yi wani taron al'adunsu a wajen ofishin jakadancin China idan mahalarta taron sun wuce mutum 50. Pompeo ya kara da cewar gwamnatin Amurka za ta bukaci gwamnatin China ta bayyana duk wasu shafukan sadarwar zumunci na yanar gizo da ke karkashinta.
To a gaida Yusuf Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. Yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani akan ƙarin farashin wutar lantarki da na man fetur da aka yi wanda ke daɗa haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. Mazauna birnin Lagos da dama sun kira ga gwamnati da ta sake duba wannan batu. Daga Lagos ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
yanzu haka yan Najeriya na kira gwamnatin da ta saki tunani ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
To mu dai abin da za mu faɗa mu dai gaskiya kai simbil inda ake ka mana yana yawa. A dai sassauta mana ko kuma a gwamnati ya taimaka ya raba mana mita. Saboda ba kowa ke da karfin biyan kudin wuta ba. Kuma zancen mai da Allah da gwamnati ya sassauta mantan ba kowa ke da karfin siyan mai ko da wannan ba mai da shi 21 naira per liter din in wannan naira per liter yanda ake sayar da shi.
A gaskiya wannan bai mana dadi ba. Duk mutumin da kaga ya fito yana kiran wannan abin ya mai dadi to ba gaskiya faɗa ba. Irin an baranda ne an abiyar imani a shakida. Amma magana ta tsakani ga Allah duk wanda zaka tunkara kamar yadda ka zo ka tunkari din nan. In mutum zai gama fi sabilillahi wannan babu gaskiya ciki cewa wannan kari ya mutane dadi ana fama da radadi a gari ana fama da zafi ga matsi kuma a ce gwamnati ta kara matsi mutane gaskiya nan babu adalci a ciki a tunani na babu adalci a ciki wannan ban Allah kafin ya samu wannan kujeran akwai lokacin da ta fitowa har hawaye yake can an sai man da man fetur akan naira 50 an cuce mu to yanzu ya zuwa samun dai man fetur naira 80 da yankai yanzu magana da miki ya tafi 150 yanzu kuma ana magana an kara mai tafi ya zarce 150 din kaga nan gaba burin sa ya kai naira 200 kenan yanzu wannan adalci kenan
ko a kwanakin baya sai da wasu kungiyoyin sa kai sai gudanar taro a nan birnin Lagos tare da yin kira ga gwamnatin Najeriya da saki tunani game da matakan da take dauka na yin gyara ga tattalin arziki abinda tace yana cutar da talakawa comrade Nasura Sharif na daya daga cikin malamta wannan taro kuma na tambaye shi ko da mataki suke so gwamnatin ta dauka
to mu abinda muke gani shine wato wannan rigingimu da suka tasan ma kasar nan musamman tsadar rayuwa da rashin tsaro da wannan rigingimu na bashi da ake cewa da kuma maganar cin hanci da rashawa wato dole ne ƴan ƙasa sai sun haɗu guri guda sun haɗa kai su a zauna a dubi matsalolin nan a ba gwamnati shawarwarin abin da ya kamata ta yi ƴan ƙasa a ba su shawarwarin abin da ya kamata su yi inda gwamnati ta ƙi yin abin da ya kamata ta yi a tashi tsaye a tirsasa ta sai ta yi abin da ya kamata aiwa al'umma ba abin da ranta yake so ko abin da ta gada ma
yanzu dai a yanda ƴan Najeriya ke ci gaba da mai da martani game da wannan karin farashin albarkatun man fetur da wutar lantarki da kuma sauran tsadar rayuwa a ƙasa an zura kunne domin sauraron martanin gwamnatin Muhammadu Buhari a wajen jifin murai Amurka daga Najeriya
to madalla rundunar sojin saman Najeriya ta ce ana sa ran isowar wasu karin jiragen saman wato karin jiragen yaki na sama masu inganci da kuma nagarta har guda 10 daga kasar Pakistan waɗanda za a yi musu sansani a garin Bauchi a wani shiri domin karfafa yakar ƴan ta'adda a shiyar arewa maso gabas da kuma fadin Najeriya gaba wato gabaki daya wakilin muryar Amurka Muhammad Abdul Wahab ya aika mana da karin bayani
tun da farko kuwa a jawabinsu na aza a sashen tubalin ginin garejin gyaran jiragen saman yaki gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya jinjina wa shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa kudurinsa na yakar ƴan ta'adda da kuma samar da tsaro a fadin Najeriya ya kuma bayyana farin cikinsa da irin kokarin sojin saman Najeriya bisa kokarinsu wajen dakile ƴan ta'adda
to wannan abin da muka yi annan yau a gaskiya abin tarihi ne kuma abin godiya ne wa Allah subhanahu wataala abin alfahari ne wanda ba mu kawai mutanen Bauchi ba mutanen Najeriya kuma a gargashin mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari da muka samu a nan jihar Bauchi kuma Najeriya musamman ma kara mana karfi karfin gwiwa wajen fada da miyagun mutane irin su Boko Haram da sauransu a kullum muna fadi cewa wato shi shugaban jiragen sama wato Hausan sojojin sama kuma ya nuna shi da guda ɗaya ne maimakon dubu wajen fitowa da abubuwa wanda suke ƙara kawo tsaro da more rayuwa a mutanen Najeriya ba kawai ƴan Bauchi ba muna alfahari da shi kuma muna jin daɗin yanda yake yi wanda ya kasance yana watsa abubuwan tsaro a ko'ina a ƙasar Najeriya wannan wuri dai an kafa shi ne ko da yake gashi muna fama da matsalan tattalin arzikin kasa, shugaban kasa da kuma majalisan kasa suka bada kuɗi inda za a gina, inda za a gyara jiragen sama masu hadadin hada-hadan tsaro. To wannan a gaskiya abu ne mai kyau, mun kuma a wajen mu mutanen Bauchi abin alfahari ne. Akwai abubuwa da yawa wanda wayannan abubuwa irin filin jirgin sama ke kawo wa al'umma. To kaga ɗaya daga cikin sa ne za a samu ma'aikata a ɗauke su, ga mu da yara da yawa da sauransu, kuma tsaro da yake ya kasance shi ne yake ya zama abin farmaki ko kuma barazana wa kowa, insha Allah zai kasance an daga ba shi inganci.
Mun gode. Shugaban sojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce samar da garejin gyare-gyaren jiragen sama zai taimaka gaya wajen samun sauki ga rundunar sojin da ke fafatawa da yan ta'adda da ke shirya adon wasu gabas.
Wannan fare da gaske wani mataki ne wanda gwamnati tarayya ta dauka, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin cewa lallai a ga yadda za a kafa wannan hanga wanda zai a dinga amfani da ita wajen gyare-gyaren jirage. Da kafin wannan hanga duk lokacin da jirgi ya zama to za a gyara shi, sai an tuka shi ko daga Maiduguri ko daga ina ne an kai shi, ko Makurdi an kai shi, Port Harcourt an kai shi Lagos. To yau gashi an samu wannan waje, in Allah ya daba da lokacin da aka kare duk jiragen da ke neman a gyara, you know, nan Bauchi za su zo su sauka a gyaran su koma wajen yaki. To wannan na ganin babban mataki ne wanda zai daga kara mana karfin gwiwa wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a nan Bauchi da kuma abin da dai zan gama a takaice shi ne wannan hanga zai dauki jirage akalla jirage 10 da za su iya shiga, kuma akwai jiragen da muke tsammani za a kawo su daga kasan Pakistan wadda a nan Bauchi za a samu sansanin su, daga nan za su dinga aiki. Kuma wannan hanga zai taimaka wajen tabbatar da cewa an gyara jiragen duk lokacin da ake bukata, ba ma su kadai ba, sauran jirage da ke yaki a nan Maiduguri da
Abdulwahab Muhammad bin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman.
Batun yau ba ake mace cekuce game da batun girgirar 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna, to amma haka fa ba ta soma cimmaruwa ba, sai ko a wannan karo da gwamnatin shugaba Buhari ta kuduri aniyar kaddamar da shirin na 'yan sintirin yanki da ke kama da 'yan sandan yanki, kamar dai da ke a wasu kasashe. Daukan wannan mataki a yanzu wasu na gani bai rasa nasaba da tabarbarewar lamarin tsaro a Najeriya. Kawai yanzu kuma tuni a wasu gwamnoni ma suka yi amannin cewa za su taimaka a kitar dariyar dusan isiyaka gwamnan jihar Taraba a wajen wani taron hakokin tsaro da sarakunan jihar. Ya ce su fa a shirye suke ma su tabbatar da dorewar wannan shirin.
2016 bai yi ba ma yanzu mun samu laifin mashar daidai ne da abin da ake cewa community policy. So yanzu mun ya kamata su wanda na tura fiye tare da police commissioner, ya kamata yanzu sun gama da recruitment. So su community policing police zai training nisu, su mashal zamu dama cancan mun gama suna makan albashinmu, su zamu tayar da su. In mun samu waɗannan mutane biyu nan za su taimaka mana a wuraren da muna da matsala kafin ma police su. Agan community policing din nan a Turai suna wanda suna anguwa-anguwa, waɗansu ma ba za ka san cewa police wannan suna anguwa da kai, in anguwa ya tashi sai su fito. So ina ganin wannan community policing da marshal din nan mahimmanci abu ne.
To sai dai kuma wannan sauran amincewar da gwamnati suka yi tuni ya saka shakku a zukatan wasu. Ambassador Hassan Jikado da ke ma zama jakadan Najeriya a yankin Caribbean ya ce akwai abin lura musamman ma ga wasu gwamnonin Najeriya.
Kullum abin da nake faɗa shi ne abin da zai kawo wanzuwar zaman lafiya a ƙasar shi ne tabbatar da adalci. Kuma wane ne ya kamata ya tabbatar da wannan adalci wanda aka danƙa mai haƙƙin al'umma a kansa? A jiha shi ne gabna, kuma jihar Taraba tana hannun gabna Darius Dickson Ishaku. A shekaru biyu da suka shuɗe akwai bayanan da na yi muku game da wasu jami'an tsaro da gwamnatin jihar Taraba ta ɗauka, wadda kuma kowa ya san yadda aka ɗauke su, wato wadda ake kiran marshals. Saboda a lokacin ɗin gwamna ya kaddamar da dokar hana kiwo a jihar Taraba, kuma yana so ya yi amfani da waɗannan mutane ko waɗannan matasa saboda tabbatar da wannan dokan ta yi aiki. Kuma kowa ya sani a jihar Taraba yadda aka dauki waɗannan mutane. Akwai bangaranci?
Yanzu kuma ga labarin da nake samu yana so ya soya musu sheka su dawo su ne ƴan sandan tarayya amma a jiha. Wanda kuma gwamnatin tarayya ne za ta riƙa biyan su. Ina dokan da ce a tabbatar da adalci wanda kowace kabila, kowace yanki a tabbatar kowane addini, kowane bangare a tabbatar cewa suna ciki saboda samun gwamnatin haɗaka saboda jin daɗi da zaman lafiya jihar mu da ƙasar mu. Ina wannan dokan take?
Shi ma wannan tsohon jami'in tsaron LP Yakubu Sule yace akwai wani hanzarin da ba gudu ba, mudin aka ce jihohi ne za su kula da rigimar shirin na 'yan sandan yankuna.
Idan aka yi tsambarin sai a yi nazari a kai wai shin 'yan sandan jihohin nan kan da ake so a yi kar'atin suwa za su biya su albashi. Sannan kuma idan aka ce gwamnati ta za ta biya albashi to menene zai hana gwamnati ta rikrutin mutane ta sa su aiki amma a ce 'yan sandan jihohi. Hanya wannan abun zai haifi damun ido.
Wato kuna gani kan cewa maimakon a rikrutin din su ko kuma a yi sana gare ka a ƙara ɗaukar 'yan sanda kenan?
Mutum ne kenan a daidai su a baza su ko kai na su yi aikin da ya kamata. Amma zancen cewar 'yan sandan jihohi wato ina ganin ana so ne a ƙara wa gwamnati tawa yadda za su ci mutuncin mutane.
Hali tun da kukun aikin kun sa kaki ya fi gani kamar kanta za a ma magance wannan matsala na tsaro da ya addabi Najeriya yanzu.
Magance ta ai abu guda ɗaya ne Haji Abdulaziz. Magance ta shi ne a ɗebi mutane wai da za su yi aiki ba wai a zauna ana cece kuce ba. Kuma zan cewa ba ita ce magani kawai domin yanzu haka abin da yake damunmu Najeriya yau rashin tsaro rashin wai da za su yi aikin tsaro din. Idan aka ce yau da mutane da za su yi aikin tsaro Allah na tuba anya kudara wani ba wani abu ne wanda ba zan yi ba amma wannan cece kuce da ake ba shi ne ba.
To sai dai ku zan tabbatar da kaddamar da shirin rundunar 'yan sandan Najeriya ta ma kafa kwamitoci biyo bayan sahalewar da shugaba Buhari ya yi. To ko shin ma me ake nufi da wayannan 'yan sandan yankin wato community policing DSC Suleiman Yahanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya kuma yin ƙarin haske dangane da wannan shiri.
Abinda dai ake nufi da community policing shine a janyo al'umma cikin harkokin a inganta tsaro daga karkara har zuwa birane. Wato abin nufi a nan shine tsaro dama abu ne wanda ya shafi kowa da kowa. Sannan kuma sanin kowa ne a kwanakin baya da harkokin tsaro ya ɗan taɓarɓarewa sai mutane suka yi ta kira ga abba a gwamnonin jihohi ko kuma jihohi a gashin kansu na mallakan 'yan sandan jihohi. To nan take aka yi nazari, masu nazari suka fitar da abin da ya kamata a ba 'yan sanda hadda na karkara domin a janyo kowa su shiga harka na tabbatar da cewa kowa ya shiga tsari na inganta jalsaro da haɗin gwiwan ƴan sanda domin a tabbatar da wannan tsaro.
To koyon labai daukan kuratan 'yan sandan da ake yi a yanzu na da nasaba da wannan shirin?
To wannan 'yan sanda da ake dauka ba daban ne da kuma masu community policing. Sanin kowa ne a harkoki na tsaro a cikin kalubale da muke fuskanta akwai rashin ma'aikata. To wannan shine shugaban kasar Najeriya ya ga ya kamata a sake dauka kuma 10,000 a tura su a kowa horar da su a sa su a cikin aikin ɗan sanda kamar yadda aka yi bara. Kuma hakan nan ya yi yana taimaka ma jami'an tsaro musamman 'yan sanda kwarai da gaske suna da bambanci. Wannan dai tsari ne na kuratai 'yan sanda, wancan kuma a community policing ne wato al'umma ne ake jawowa cikin harkoki na inganta tsaro. To maganan tantancewa na tabbatar da an dauke su kuma dama farko na gaya muku cewa ya shugabannin karamin kananan hukumomin su suka dauki aka ba dama na daukan su. To har ila yau akwai community policing committee wanda dama aka zanna aka zabi wakilan addinai wakilan kungiyoyi su wakilan shugabannin gargajiya da sauransu inda anan jihar Adamawa gwamnatin jihar Adamawa ya kaddamar da su a cikin fadar gwamnatin jiha inda aka ba su haƙƙi na tantancewa su ne kuma za su zanna su tantance waɗanda a shugaban gwamnatin karamar hukuma suka dauka sai a mika musu su kuma su tantance su yadda da su su tabbatar waɗanda aka dauka yan mazauna wurin kuma masu hankali ne amintattu ne waɗanda kuma ba su da laifuffuka irin wanda doka ya haramta sannan kuma masu fada ne su aji sannan waɗanda ne za su zajirce a bada nasu gudunmawa a yayin da ake bada harkoki na tsaro idan an yadda da su an amince da su sai jami'an yan sanda kuma su an karbe su su je su yi musu horo sannan su ba su uniform wanda zai za su sa su kamanta su da jami'an tsaro sannan su bambanta su da wanda ba jami'i na tsaro kuma akwai bambancin su kwarai da gaske da yan marshal da kuma yan vigilante da kuma maharba domin a lokacin da aka dauke su a matsayin community policing to za su zama tamkar yan sanda ne a kamanni za su yi kuma aiki a karkashin jami'an tsaro sannan kuma za su yi aiki sahu da kafa da yan sanda musamman a yayin da za su gudanar da harkan su na tsaro to kaga maharbi da kuma dan banga su daban ne amma waɗanda ake daukan din su ma suna za a dauki wasu daga yan bangan din za a iya daukan wanda ba ma'aikaci banda ba da wanda ba wanda dai yake cikin yan banga ko kuma wanda yake maharbi ko kuma dan kasuwa ko dan boko ko dai waye ne yana da dama an yadda an amince mishi ya shiga idan har zai iya bada gudunmawar sa yayin da yake gudanar da harkan tsaro a mazaunin da yake kuma akwai bambancin su kwarai da gaske da yan marshal da kuma yan vigilante da kuma maharba domin a lokacin da aka dauke su a matsayin community policing to za su zama tamkar yan sanda ne a kamanni za su yi kuma aiki a karkashin jami'an tsaro sannan kuma za su yi aiki sahu da kafa da yan sanda musamman a yayin da za su gudanar da harkan su na tsaro to kaga maharbi da kuma dan banga su daban ne amma waɗanda ake daukan din su ma suna za a dauki wasu daga yan bangan din za a iya daukan wanda ba ma'aikaci banda ba da wanda ba wanda dai yake cikin yan banga ko kuma wanda yake maharbi ko kuma dan kasuwa ko dan boko ko dai waye ne yana da dama an yadda an amince mishi ya shiga idan har zai iya bada gudunmawar sa yayin da yake gudanar da harkan tsaro a mazaunin da yake
kakakin rundunar yan sandan jihar Adama kenan DSP Suleiman Hangroje kuma koma da menene fatan talaka shine Allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ta agaida Ibrahim Abdulaziz. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waƙar. To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai sauraron gidan radio murya Amurka a daidai wannan lokacin da muke kawo takaitattun labaran wasanni. Yau shirin namu zai tsaya ne a jihohi biyu masu makwabtaka da juna wanda a da can baya jiha guda ne kafin a baiwa gudan cin gashin kanta. Wato jihar Bauchi da kuma jihar Gombe. Da farko dai za ku ji cewa tawagar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas da ke jihar Kano ta kawo ziyara jihar Bauchi a wani mataki don neman yin amfani da stadium na Abubakar Tabawaliyo da ke garin Bauchi a gasar kasa da kasa da club din Kano Pilas din za ta wakilci kasar Najeriya a gasar Confederations Cup ko kuma Cup a takaice. Kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi Alhaji Adamu Imanu ya amurci tawagar shugaban club din Kano Pilas Alhaji Siraju Shu'aibu Jambul a lokacin da ya kawo ziyara ga kwamishinan a ofishin sa garin Bauchi.
Chairman na Kano Pilas da shi da deputy chairman na FA na Kano da kuma sauran jami'an kwallon kafa na gwamnatin jihar Kano sun zo sun ziyarce mu ministry kuma daga nan muka raka su fada domin neman tabarruki a wurin mai martaba sarki Bauchi Dr. Rilwana Sulemanu Adamu kuma daga nan muka zo muka raka su suka kama hanya suka tafi. Abinda suka zo suka bamu shi ne takarda ne suka kawo suna neman izini domin amince musu su zo su yi wasan continental Bauchi a nan Abubakar Tabawaliyo Stadium. Kuma mun karbi takarda kuma mun aika takarda gaba wurin da ya dace. So ina tabbatar maka kamar da yanda na faɗa a wurin ina cewa babu abin da zai gagara saboda ita kwallon kafan Najeriya kusan akwai siyasa tsakanin su clubs din. So musamman mu da Kano Pilas muna da kyakkyawan mu'amala muna shawarwari tare kuma su ma abin da ya faru sun maida stadium din su isolation center ne shi yasa ba za su iya buga continental ba kuma sun zo nan sun gani sun ga cewa Bauchi ya musu kuma muna ganin Bauchin nan da ya musu idan an zo buga wasa kaga su wanda za su zo daga kasar waje da su yan Kano za su je su kama hotel za su ci abinci za su yi wane ne tattalin arziki zai iya haɓaka ta sanadiyar zuwa wajen wasan kuma za a shiga a kalla musamman ma an ce yan kasar waje ne suka zo kallon kwallon. So ina tabbatar maka kamar yadda na gaya musu ba zai gagara ba mu dai mu aika takarda gaba wurin da ya dace.
Idan muka za ku ɗaka dan zuwa jihar Gombe gwamnan jihar Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya ya shaida cewa harkokin wasanni na samun kulawar gwamnati duk da kasancewa a yanzu harkokin wasanni suna tsaye. Gwamnan na Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya shaida hakan ne a hira ta da shi a ofishinsa a garin Gombe.
To yanzu ina ne ake wasan ma a kasar nan ko ina COVID ta danne duniya gabaki daya amma dai shi abin da na sani muna da club Gombe United muna da club na wasan kwallon basketball sannan muna da club masu karfi har ila yau da suka sabbi sauran wasan ne kuma duk kowannen su muna ba su abin da ya kamata mu ba su a kowane wata kamar yadda muka tara ake yi kuma kowanne muna ba da shara su yi kokari su inganta tafiyar su so that nan gaba kadan su ne za su rike kansu ma domin ai abin da aka gani ya kamata a ce kowa yana iya dogaro da kansa kowa yana iya kokari amma muna ba da tallafi daidai gwargwado a yau baka ji wannan su ya kuka ta ba biya sa albashin sa ba.
Abdul Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Masana a faɗin duniya sun dukufa wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus. A halin yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO na bibiyar masana 170 a faɗin duniya. Dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin ta nan Amurka inda zai gana da al'ummar yankin.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Habande wanda ya tana gabatarwa sai kuma Mr. Daniel Brown da ya hada mana shirin. Ni Madina Tahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.